Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 ana kuma kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau yanzu ma Alheri Grace Abdi ce tare da Hafsat Muhammad Maina daga nan birnin Washington DC muke gabatar da shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan shawarar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yanke na raba sama da naira biliyan 115 da aka kwato daga ajiyar bankin marigayi Abacha ga iyalai 300,000 a jihohi 11 na Najeriya. Shin a ganinku wannan zai fidda talakawa daga talauci ko kuma biyan muhimman bukatun da suka tsone musu ido? Kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555 kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da yamma. Rashin kungiyar ta'addanci ta al-Qaida da Kemali ya fito ya dauki alhakin harin nan da aka kai kan wani ayarin sojan kasar Faransa a can Mali a jiya wanda ya wuce da rayukan mutane hudu fararen hula a cewar cibiyar leƙen asiri ta site da mazauninta yake nan Amurka. Kungiyar Nusrat al-Islam wal Muslimin wacce aka fi sani da lakabinta na JNIM ta ce ita ce ta kai wannan harin na jiya a garin Gao a matsayin jan kunne ga shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ana dab da so mutaren kolin kasashen Afirka a kasar Mauritania. Harin na jiya dai ya auna sojan Faransa da Mali ne masu sintiri a can Gao inda kuma ko bayan waɗanda suka hallaka da dama sun ji raunuka. Jami'ai a kasashen Belgium, Faransa da Jamus sun ba da sanarwar cafke wasu mutane shida da aka ce suna kulla makarkashiyar kai wasu manyan hare-haren bama-bamai akan wani taron 'yan adawar kasar Iran masu gangami a Faransa a ƙarshen makon da muka baro. Wani babban jami'in diplomasiyar Iran da ke aiki a Vienna na cikin waɗanda aka kama. Jami'ai sun ce jakadan wanda ba a faɗi sunansa ba a Jamus aka kame shi a bisa tuhumar cewa yana mu'amali da wasu mutane biyu ma'auratan juna da ake jin suna da hannu a makarkashiyar. A Faransa ma an kama mutane uku. Kungiyar kasashen Turai ta EU ta ja kunnen shugaban Amurka Donald Trump da ya kwanta sanin cewa shirinsa na saka harajin kashi 20 cikin 100 akan motocin da ake kerawa a can Turan zai iya janyo su ma kasashen Turan su maida martanin sakawa kayan Amurka harajin zunzurutun kuɗi kamar dala miliyan 294 a cikin wata doguwar wasiƙa mai shafuna 10 da suka aika wa ma'aikatar ciniki ta Amurka a ranar Juma'ar da ta gabata. Kasashen Turan sun ce ba wata hujjar ƙara haraji akan motocin nasu kuma babban kuskure ne Amurka ke neman tafkawa. To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake kare hukumar nan ta ICE da aka baiwa aikin tabbatar ana aiki da dokokin kayyade shige da fice wacce kuma in jam'iyyar adawa ta Democrats ke kiran cewa a soke ta. A cikin ɗaya daga cikin rubuce-rubucen da ya yi kan shafinsa na Twitter a ƙarshen makon da aka baro, shugaban ya zargi 'yan Democrats da cewa sun soma wato suna son a wargaza hukumar ta ICE ne kawai don ba sa son a rinka tsarkan iyakokin Amurka. Dubban mutanen Amurka sun wani jiya suna ta gudanar da manyan tarukan zanga-zanga a garuruwa da biranen kasar masu yawa don nuna adawa akan matakan da gwamnatin Amurka take ɗauka game da sha'anin shige da ficen baki da kuma musamman don neman a haɗa iyalai da aka raba da juna yayin da suke tsallakowa kan iyakar Amurka da Mexico. Yau Litinin aka fara sabon zagayen yi wa jama'a allurar rigakafin cutar shan inna wato polio a kasar Afghanistan inda ake cikin damuwar cewa mai yuwa ne mayakan yan tawaye ka iya hana dubban yara samun allurar a lokacin wannan wato yakuwar ta kwanaki biyu jami'ai sun ce jami'ai 52,000 masu allurar rigakafi ne za su yi allurar ga yara miliyan 6.4 waɗanda ke kasa da shekaru 5 a larduna 27 daga cikin larduna 34 na kasar hukumomin kiwon lafiyar Afghanistan sun ba da rahoton cewa mutane 9 suka kamu da cutar ta shan inna a cikin shekarun nan a kasar
Ta gaida Hafsat Muhammad Maina da karanto labarai Kafin mu ba ku dama bayyana ra'ayoyinku kan raba sama da naira biliyan 115 da aka kwato daga ajiyar bankin marigayi a bata da iyalai 300,000 a jihohi 11 na Najeriya Bari mu shimfiɗa da bayanin da Dr. Lawal Habiba Yahaya kwararre kan harkokin tattalin arziki yayi a hirarsa da wakilin a birnin Kano Mahmud Ibrahim Kure akan wannan batu.
Manhajar tattalin arzikin kasa ya fi kyau a zuba su a kuma lura da kuɗin ta inda za su amfani talakan talak wanda abubuwa ne musamman da ifi amfani da su lafiya da harkar abinci wanda zai rage talauci na gaba ɗayan kasa. Amma a harkar siyasa yana ɗaya daga cikin alkawarin da shi mai girma shugaban ƙasa yi wanda kuma yana da burin cika shi kuma wannan wata dama ce da ta samu na cewa ya rika warar waɗansu wanda suka yi ƙasa da yawa ana ba su wani tallafi wanda zai rage ragaita su da talaucin su
to amma daga wasu suna ganin wannan gwamnatin ta ɗaya daga cikin manufofinta shine yaki da rashawa da cin hanci watakila wannan yunkurin ne ma ya kai ga samun waɗannan ko dawo da waɗannan kuɗaɗe amma wasu suna ganin cewa wannan matakin da aka ɗauka wurin amfani da waɗannan kuɗaɗe miliyoyin dala kaman zai ba da wata dama ne ta ma inganta harkokin rashawa da cin hanci a tsakanin musamman jami'an gwamnati
to ai abin da yasa ai shine maganar da na faro maka wato shi tsarin system din kasar da zai yi a ce dukkan kudin nan za a raba 5,500 din ga wanda suka da bukatar kaman yadda gwamnati ta faɗa to da za ta cimma wani buri nata amma matsalar ba su kaddamar da abin wani zubin zaka ga cewa lurarsu da sa hankalin su akai ba zai sa i zama ne cewa mai karas da ne yalo da bai san kowa ba wanda da shi da ilimin boko shi yake sai da goro ko yake goge takalmi wanda shi zai fi amfana 5,000 shi zai fi amfana ka gane to amma misali yanzu babu mamaki kaji idan aka fara wani ya samu hanyar da zai samu 5,500 sau 10 50,000 kenan ta tafi wajen su shi kadai to saboda haka ka gani wannan ne zai bada damar su jami'an da za su yi aikin su iya haɗa kai da waɗansu ko su ba waɗansu wanda suka fi so ko su rage akan kansu wanda wannan zai taɓa niyya da burin da aka yi niyya domin waɗanda aka yi shi su samu din
wani batu da ake magana akan shi ne wasi gama da ita gwamnati za ta bi ta tabbatar da cewa waɗannan wannan mutumin da zai amfani 5,000 nan talaka ne kuma talak sannan ya cancanta
ba za ka taɓa raba shugabanci da siyasa ba kowane ma irin shugabanci ne ballanta da shugabanci na siyasa saboda haka a wannan kaso zai yi wahala i zamana ɗan siyasa manya ba su shiga harkar yadda za ta juye i zamana yara ɗan siyasa nasu su samu ba saboda kowa zai kokarin yaransa ko madiyansa ko waɗanda suke cikin jam'iyyarsa ya yi musu wani hari
Dr. Lawal Habiba ya haya a hirarsu da wakilin Muhammad Ibrahim Kuri akan wannan batu.
Na ta gulma yau maganar ku za ta fashe idan na faso ta aikatin ta da a kashi in ka fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali nai idan ya fasa ta to mu ma mu dauda mara samalin guiya samalin guiya samalin guiya ina mafi ta limani ya dinke ni samalin guiya samalin guiya samalin guiya ayau a kasar nan mata mulki sun zama gafiya ya da na bakin ki na kasa su zama tawaya mai mulki ya danna hakin talaka ya gyara miya idan ya fito kuma a zan mishi maula da dai ba a zan kyarar su da sun yi kyan tafiya samalin guiya samalin guiya samalin guiya
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
Haka yake lambobin kenan kai tsaye muna tare da wani a jihar Plateau wanda yake bisa layi wace bisa layi a Plateau
Yawa mai magana dai Bala Commander ne daga cikin garin Bukuru jihar Plateau.
Bala Commander daga Bukuru, yaya kake gani talakawa za su fi cin moriyar kudaden nan da ake kwatowa ko kuma waɗanda aka riga aka kwato a halin yanzu a daga inda marigayi ya boye?
To alhamdulillah gaskiya inda dai su talakawa da su mori wannan kudi, ni ban goyi bayan ake da a bangoyi bayan a ce ko da a raba wannan kuɗi akan 2500 ba akwai inda ya kamata a ce talakawa sun samu abin da ya kamata shine akwai asibiti da ya kamata dan talakawa suna buƙatar asibitoci ingantacce wanda da a samu su malaman kiwon lafiya ingantattu wanda nan talaka gaskiya ni ina goyen bayan a nan talaka zai mori wannan kuɗi saboda muna da buƙatun nan wanda ya kamata a ce an taimaka ma talaka amma yau in aka ce an ba da wayannan kuɗaɗe to kaman yanzu ne wani ma 2500 din nan bata ishe shi ba na ranan nan
yawa to malam Bala mun gode to bari mu je Fataskom Fataskom wace bisa layi
assalamu alaikum sanin gure barkan ku dai ma
barka ka dai wace bisa layi
na magana da hakimi aska
sai dai ka nisanci rediyon dan saboda mu samu mu ji juna
kina magana da hakimi aska da garin
Fataskom eh to hakimi kai ya kace gani rarraba kudin nan gida ga yale 300 ko kuma ai wasu aiki da talakawa gari za su amfana
eh to ali dai abinda nake bukata nake kuma godiya da wannan alƙawari da aka mana mu talakawa da ma shugaban kasa yana daga cikin alƙawari da ya mana a cikin wannan campaign da muka yi kuma muka zabe shi sannan wannan kuɗi da za a ba wa talakawa mu su a gabanin da za a ba su za a wakilta akan abin Allah ya sa a ba wa masu yin tsoron Allah
wato kai dai kana goyen bayan a raba dala naira 5,500 a wata
ko 3,000 ne wani aka taimaka yanzu kamar yadda Dr. Muhammad Lawan yake magana yake cewa da me yalo da shi kenan da waye ta ga wannan aka taimake su to sun samu jari da yanzu kenan in ya samu 5,000 ya samu abin da zai tallafa sana'a su zai ƙara da gyara sana'a
Ewa to mun gode to bari mu nufi jihar Oyo wake Ondo wake bisa laye a Ondo
Assalamu alaikum kina magana da Dahiru dan Katsina daga nan Ondo
to malam Dahiru bisa ga bayanan da ke fitowa wannan tsari za a zabi iyale ne 300 a raba musu 2000 a kuma jihohi 19 idan haka ne jihohi 19 cikin 36 kana kuma mutane 300 ban san ko a inda kake nan akwai iyale sun kai 300
ai sai mati
to ya kake gani kowa zai ci moriyan shirin in dai haka ne
to in dai haka ne gaskiya sai dai a bara gwamnati su yi tilaban nan dan su ne a cikin da talakawa
layin ka ya tsinke to bari mu koma Plateau wace bisa layi
Lawal ne daga Kurbi.
Eh wato Mallam Lawa daga
Kurbi.
Daga Kurbi kan nisanci radio kana ji yana dawo mana kan nisanci radio. Kana tare da mu?
Assalamu alaikum.
Aha to.
Ina tare da ku.
To bismillah. Ya kake gani ya kamata kasafta wannan kudi da zai amfani a galibin talakawa?
Abin da ya kamata yi shine yanzu talaka yana cikin wahala ba kadan kadan ba. Yanzu kamar mu talakoci da muke tare da ku irin mu da muke dan noma da shauran su ga dan ta taimaka mana ai.
Eh kamata wata hanya a rarraba muku a raba ma waɗanda mai rabo ka samu 1500 din nan ko kuma ya ne kake
yauwa an samu wannan 1500 din dai an sai yanzu na samu 1500 so 10 ai na samu jari.
To mun gode daga Filato kuma bari mu nufi Jalingo. Wace bisa layi a Jalingo?
Kuna magana da Dr. Bala Yaro ne daga Jalingo fadar jihar Taraba.
To Dr. Bala a kadara wannan shawara ta tsaya da ram cewa za a raba naira 1500 din nan. Yaya kake gani za a tabbatar da cewa wannan kuɗi ya isa ga waɗanda ya kamata ba ƴan siyasa su zaɓa waɗanda suke so ko kuma akasarin kuɗi ya ƙare a jihun waɗanda masu ruwa da tsaki ba?
Gaskiya wannan kuɗi 1500 din nan ba ta amfani talaka da komai ba illa kawai a buɗe wata kafa daban wanda in wanda suke zaune wanda ba sa aikin yi su samu aikin yi wanda za su amfana akan wannan 1500 din nan. Amma 1500 din nan ka idan aka ce za a shiga kuɗin shafe ne ma yanzu ina nake ma in dai baki zai wadace mana magidanci ne ba a yanzu 1500 an ba ta da wani abun na a Najeriya yanzu.
To kai dai shawara kai ta ce a yi wani aikin da zai amfani al'umma baki ɗaya ba
na wanda zai amfani talaka duddun wani airan ba.
To madalla to bari mu nufi Kaduna wace bisa layi?
Anti Giras barka da dare.
Barka ka dai an wuni lafiya?
Alhamdulillah sunana Alhaji Musa Garo mai radio da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa kai ya kake ganin ina shawara ka?
To gaskiya a Tigres din zafa a faɗi gaskiya kuma in za a faɗa gwamnati gaskiya wannan tsarin da aka fito da shi na magana 1500 din nan ba zai kai magacin nasara ba. Shawara ta a nan gurin a nawa shawara ni abin da nake dubawa kin ga yanzu mu idan muka duba nan jihar Kaduna muna da kamfanonika da yawa wanda suke a tsallafin durkushi kuma a tsalla saboda mutum miliyoyin mutane suke cin abinci ta wannan guri maimakon a ce wannan a jejjen wani aka kafa irin wa'annan waɗanda suka durkushe nasu a tattashe su domin a laba wa mutane aikin yi amma wannan 1500 din wallahi 1500 zan iya zuwa in je cika za da ita ko balangu a take ba tare da na nuna damuwa ta ba.
Eh to Alhaji Musa sai dai lokaci na gaba da mu za ku iya zuwa shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter ku ci gaba da muhawara akan wannan maudu'i. Yanzu dai ga shirinmu na gaba. To ga na saukato da shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da zuwa ga shirin labaran wasanni wannan Litinin na sashen Hausa na murar Amurka wanda kuma zai share fage daga Najeriya inda yau aka waye gari da sanarwar da ministan wasannin kasar ya bayar wato Solomon Dalo na cewa sun sauke shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya Dan Amaju Phoenix a sabili da wani hukunci da hukumar kolin Najeriya ta yanke kan shari'a da yake yi kan shugabancin nasa. Sannan kuma shi minista din ya nemi Chris Giwa mutumin da aka zaba a karkashin wani zabe da aka yi wanda hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA bata amince da shi ba cewa shi Chris Giwa ya je dare kan kujerar shugabancin hukumar ta NFF ta Najeriya a halin yanzu. To amma a cikin sanarwar da suka bada a madadin shi Amaju Phoenix din lauyoyinsa da suka hada da Festus Kiyamo sun gaya wa jaridar Daily Post cewa wannan hukuncin na ministan da kuma kotun duk ba za su yi aiki ba a kan shi tsohon shugaban da aka cire din. A cewa su kotuna na kasashen duniya ba sa da tasiri kan hukuncin da FIFA ta kan yanke ko kuma akan ita kan ta hukumar FIFA din ko kuma rassanta na hukumomin kwallo na kasashen duniya. lauyoyin suka ce kotu daya ce a duniya za ta yanke hukuncin da FIFA za ta aminta da shi wannan ko ita ce kotun wasanni ta duniya din wacce in ba ita ba duk kotun da ta yanke wani hukunci ba da tasiri to bari mu je ga gasar cin kofin duniya da ake ci gaba da fafatawa a kasar Russia inda a yanzu sarar abu kirisin musan kosuwa za su yi wasannin quarter final musamman biyo bayan wasannin da aka yi a yau da suka hada da wadda Brazil ta yi da Mexico inda ta lalace Mexico din da ci biyu da babu to da wannan wasannin da aka yi yanzu hoton ya fara fitowa fili an misali mun san cewa kasashen da za su shiga wasannin quarter final din za su hada da Faransa wacce za ta kada da kasar Uruguay ranar Juma'a nan mai zuwa 6 ga wata sannan kuma ta Brazil kuma tana jira ta buga da duk wanda ta yi nasara tsakanin Belgium da Japan a wasan su na yau idan Allah ya kama gobe Talata kuma akwai wasanni guda biyu da za a yi da za su sa a kammala tsara jadawalin wasannin quarter final din wannan kuma sai hada da wasan da za a yi tsakanin Sweden da Switzerland da kuma wacce za a yi tsakanin England da Colombia to yanzu dai mun san ba kasar Afirka ko guda a cikin gasar nan ta cin kofin duniya bayan da dukkan kasashe guda biyar suka yi gida wato su Nigeria da Tunisia da Masar da Morocco da kuma Senegal wannan an ce shine wasa mafi muni a gurin kasashen Afirka a cikin shekarar 36 da suka wuce wanda a karan farko tun shekarar 1982 ba kasar Afirka guda ɗaya da ta zarce zagaye na biyu na wannan gasa din a wasannin nan na bana da aka yi guda 15 da kasashen Afirka suka shiga ciki an ci sau 10 sun yi kunnen doki sau 2 sannan sau 3 kawai suka ci wata kasa ko kuma ni kungiya na kwallon kafa daya daga cikin abubuwan da suka yi mutane zafi shine kasar Senegal da aka fitar da ita ba wai don an yi nasara kanta ba sai domin wata doka da hukumar kwallon kafa duniya take da ita da take kira dokar tabbatar da adalci wannan abun ya faru ne a lokacin da aka yi wasa tsakanin ita Senegal da Colombia inda bisa ga dukkan alamu aka ga alamar cewa koda kunnen doki suna ga tayi da ta samu ta wuce zuwa wasa na gaba to amma kash saboda cin da Yeri Mina na Colombia yayi wa su ɗan Senegal kusan ƙarshen wasan nasu sai ga Senegal da Japan sun zo sun zama kat da kat a yawan maki a yawan cin kwallaye da dai sauransu to sai aka ce wace ce za a zaba sai aka zo aka yi amfani da ita wannan dokar tabbatar da adalci din aka gano cewa ai Senegal ta fi samun katuttukan aikata laifuffuka wato wannan da ake kira yellow card kenan na jan kunni na gargadi na kashedi da ake baiwa a lokacin wasa tafi Japan samun irin wannan katuttuka din domin ita Senegal ta samu guda 6 ita kuma Japan ta samu guda 4 saboda haka aka wannan hukunci aka ce a basu wannan hukunci din ita Senegal ta fita daga wannan wasa din to ya magana su Ronaldo da Messi ne na Portugal da Argentina fitar da kasashen su yana nufin cewa sun gama harkar wasan kwallon kafa ta duniya kenan masu hasashe sun yi littafin cewa shi dai Messi yanzu shekarunsa ta haihuwa 31 ne Ronaldo kuma ya girme shi da shekaru 2 yana da shekaru 33 saboda haka kafin a sake zagayowa wata gasar cin kofin duniya watakila sun zarce shekarun da za su iya shigar ta bari mu karkare da jinjina ga wani sabon tauraron kwallon kafa na kasar Afirka da ya bayyana a cikin wannan gasa din wato yaron nan dan shekaru 20 dan shekaru 19 kai daga da ya buga Faransa Kylian Mbappe wanda ya zama shine yaro matashi saurayi mafi karancin shekaru na farko da ya sa kwallaye har guda 2 a cikin wasa ɗaya ta gasar cin kofin duniya lokacin da Faransa ta buga da Argentina inda suka ci su ɗan Argentina din da ci 4-3 shi wannan yaron sau 2 yana saka kwallo a ragaren Argentina to da haka ya canja jinjina jama'a abin da ya sauka labarin wasan yau kenan mun ba ku lafiya daga Washington
yanzu kuma ga sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Tattalin arzikin kasar Venezuela na fuskantar koma baya yanzu haka ga hauhawar farashin kayayyaki da matsanancin karancin abinci da ruwa da magunguna rahotanni sun nuna cewa an kama ƴan siyasa masu adawa da gwamnatin shugaba Nicolas Maduro tare da garkame su an kuma gallaza musu azaba fuskantar wannan kuncin yasa dubban ƴan Venezuela gujewa kasar su a wata ziyarar aiki zuwa kasar Brazil kwanan nan Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya lura cewa Venezuela kasar da ada ta fi arziki a yankin yanzu ta durkushe. Durkushewar da kasar Venezuela ta yi ta haifar da tabarbarewar taimakon agajin jinkai abinda ya janyo yaduwar danniya da gazawa wajen samar da muhimman abubuwa da kuma yunwa a kasar. Kuma bayan ya kuma janyo hijirar jama'a mai yawa da ba a taba gani ba a tarihi zuwa wasu kasashen a wannan yankin, a cewar Mr. Pence. Dan taimakawa wajen shawo kan wannan matsalar, mataimakin shugaban Amurka ya sanar da bada karin agaji na kusan dala miliyan 10 ga mutanen Venezuela da suka tsere wa kasar su. Kai tsaye fiye da dala miliyan 1 zai je ga tallafawa ayyukan agaji a Brazil. Dan ƴan gudun hijirar Venezuela fiye da 50,000 ne suka isa arewacin Brazil tun daga shekarar 2017. Karin na dala miliyan 10 da aka sanar ya sa jimlar kudaden da Amurka ta bada wajen taimakon agaji ya kai kusan dala miliyan 31 tun daga shekarar 2017. Sabon tallafin kudaden ya hada da bada gudunmuwa ga hukumar taimakawa ƴan gudun hijira ta kasa da kasa dan kalubalen da Venezuela ke fuskanta. Da goyon bayan shirin samar da abincin gaggawa na Majalisar Dinkin Duniya dan taimakawa jama'ar Venezuela da suka isa kasar Ecuador kwanan nan, da kuma sauran ayyukan agaji dan ƴan Venezuela da garuruwan da suka karbi su a kasashen Colombia, Peru, Ecuador da Brazil. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka a wata rubutacciyar sanarwa ta bada karin tallafi na dala miliyan 18.5 dan taimakawa ƴan Venezuela da suka rasa mutsugunan su suka koma Colombia don gujewa rikicin. Ma'aikatar harkokin wajen ta Amurka ta yaba da taimakon da kasashe a fadin yankin suka yi na daukan nauyin ƴan Venezuela da ke tserewa rikicin kasar su. Ta kuma yi kira ga masu bada gudunmuwa da su ƙara akan abin da suke badawa dan taimakawa kasar magance matsalar koma bayan taimakon agaji da take fuskanta. Ma'aikatar ta kuma yi kira ga kasashe akan su ƙara bada taimako dan ganin an farfado da demokradiyyar Venezuela. Mataimakin shugaban Amurka ya lura cewa muddin shugaba Maduro ya ci gaba da dakile demokradiyya da tauye haƙoƙin jama'arsa, to kasar Venezuela za ta ci gaba da durƙushewa. Amurka ba za ta yi shiru ba a yayin da Venezuela ke ci gaba da tabarbarewa, a cewar Pence. Venezuela ta cancanci abu mai kyau, haka kuma al'ummar Venezuela sun cancanci su sake kwato yancin su. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka,
wanda Maryam Dauda ta fassara ta kuma karanto kafin mu karkare ga takaitaccen labarai.
To a takaice, Grace, rashin kungiyar ta'addanci ta al-Qaida da ke Mali ya fito ya dauki alhakin harin nan da aka kai kan wani ayarin sojin kasar Faransa a can Mali a jiya, wanda ya wuce da rayukan mutane hudu fararen hula, a cewar cibiyar leken asiri ta site da mazauninta yake nan Amurka. Jami'ai a kasashen Belgium, Faransa da Jamus sun ba da sanarwa cafke wasu mutane shida da ake ce suna kulla makarkashiyar kai wasu manyan har-haren bumabumai akan wani taron ƴan adawar kasar Iran masu gangami a Faransa a ƙarshen makon da muka baro. Kungiyar kasashen Turai ta EU ta ja kunnen shugaban Amurka Donald Trump da ya kwanta sanin cewa shirinsa na saka haraji kashi 20 cikin 100 akan motoci da ake kerawa a can Turan zai iya janyo su ma kasashen Turan su maida martani sakawa kayan Amurka harajin zunzurutun kuɗi kamar dala miliyan 294 a cikin wata doguwar wasiƙa mai shafuka 10 da suka aika wa ma'aikatar ciniki ta Amurka a ranar Juma'ar da ta gabata. Kasashen Turan sun ce ba wata hujjar ƙar haraji akan motocin nasu, kuma babban kuskure ne Amurka ke neman tafkawa.
To a gaishe ki da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin baki daya a yau, sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa da rahotanni har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOE. Za ku kuma iya muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
ga Malama Juli da ma injiniyan mu Alheri, ke muku fata alheri, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauyin lafiya da alheri.